أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام ولد فرقو من أيوة الله من أوكتين سلكي وان دبي ساهي كمشي da rahamashi da jin kanshi ya nufaci haduwar mu a wannan makaranta mai albarka wanda muka saba haduwa a lokuta irin wannan a kowane mako. To muna yi margudiya a bisa ni'imomi da yamana ni'imomi masu tarin yawa, wanda babu ko shakka daga cikin ni'imar da yamana shine kammala azumin wata ramadana lafiya a satin da ya gabata, wanda fatan mu gare shi shine Allah madaukakin sarki ya ansa ibadu da muka yi a cikin wannan wata mai albarka. Kusan yau shine ranar mu na farko da muka dawo darasi. Dama mun riga mun saba a tsari namu, duk idan an ce an kammala azumi to mukan bada rata ta sati daya bayan kare azumi, kuma mukan koma kan darussan mu. To ga cikin nufin Allah mun dawo darasin mu kamar yadda muka saba bayan kammala azumi na wata Ramadan. Muna fatan Allah ya ansa mana. Wanda galibi mukan yi takaitacce tunatarwa ga yan uwa a bayan azumi yaya ya kamata rayuwar mutum musulmi ta kasance bayan Ramadan. To duk da jiya an gabatar da wa'azi a matsayin goren sallah a wannan masallaci mai albarka, kuma muna fatan sakon ya isa. Sai dai fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara. Kasantuwar lokaci ya kure, ba za mu samu damar yin darasi cikakken darasi ba, lura da yanayin damana da ruwan sama na sauka. To naga akwai bukatan kalmomi biyu zuwa uku wanda ke a matsayin tunatarwa domin sanin yaya rayuwar mutum ya kamata ce ta kasance bayan azumi. Daya daga cikin haduwa da muka yi da yan uwa ƙarshen Ramadan, nake gaya musu cewa akwai rubutu da na fara akan azumin Ramadan, wanda unwanin rubutun shine Ramadan al-Mubarak, wato Ramadan mai albarka, wanda a ƙarƙashin wannan gidajen ko ƙarƙashin wannan unwani sai na fitar da ɓangarora kusan guda shida ko bakwai, wanda dukkan ɓangaroran suna nuni akan yaya rayuwar mutum musulmi ake son ta gudana bayan wucewar azumi mai girma. Wanda a unwani na farko sai na sifanta watan Ramadan da jami'a, wanda na ambaci wannan unwani da cewa jami'atu Ramadan. Mun san jami'a ma'ana university, kuma na sifanta shi da cewa jami'a ce alamiya ma'ana international university, jami'a ce da ke tattaro ɗalibai mabambanta ta fuskan ɗabi'a, ta fuskan halayya, ta fuskan tarbiyya. Amma yunkurin jami'ar yaya za ta saita fuskokin ɗalibai da matafiyarsu da manufofinsu su zama ɗaliban da ke tafiya a kan matafiya guda ɗaya? Domin idan ka dubi jami'a kamar uwa ce, duk wata uwa ta gari tana son ta raini ɗanta a kan tarbiyya mai kyau, ta samar da shi mutum wanda zai zama wakilin al'umma, ya zama duk inda aka ce wannan ɗalibinta ne to za ta yi alfahari da shi. Yanda uwa ta gari takan so ta yi alfahari da ɗanta duk inda ya je ya samu kanshi, sawa'un a fagen ilimi, fagen aiki, fagen shugabanci, fagen koma wani irin fage na rayuwa, uwa ta gari takan so ta yi alfahari da ɗanta. To hakanan jami'a takan yi alfahari da ɗalibinta. Don haka dole ne dukkan kulawar da uwa za ta ba wa ɗanta, tunanin ta tarbiyyance shi akan tarbiyya ta gari, jami'a takan ba da irin wannan tarbiyyar ga ɗa. Abu ne mun sani uwa takan haifi yaya masu babbantan halayya uwar daya ce uban daya amma a cikin yayan ka samu wani mai hakuri wani bai da hakuri wani mai tsafta wani bai da tsafta zaka samu wani mai kaifin basira wani bai da basira haka amma uwa daya ta haifo su amma dukkanin manufofin uwar akan yayan manufa daya ce sawa'un kana da fada baka da fada kana da kokari baka da kokari kana da tsafta baka da tsafta manufar babarka akan ka shine ka zama na gari to haka nan dabi'an jami'a take kowanne irin hali kake da akwai manufar jami'ar yaya zaka zama wakili na gari in ka fita an ce wannan dalibi ne jami'a kaza ta yayi shi ya zama jami'ar za ta yi alfahari da wannan dan to alhamdulillah da wannan sai na kulla unwani wanda na bashi suna shine jami'atu ramadan ma'ana jami'ar ramadan a lokacin nake gaya wa ƴan uwa cewa sanin mu ne duk dalibin da zai yi karatu a jami'a akwai ijra'at hanyoyin da ake bi na samun admission sannan ba za ka san dalibi a jami'ar ba sai ka registration ma'ana akwai sharuɗa da dokoki wanda kafin ka zama dalibi sai ka cika wannan sharuɗa to idan ka shiga akwai rukunai waɗanda su ne za su rike ka a matsayin ɗalibi har zuwa lokacin da za ka kammala karatu to amma anan da za ka tambayi dukkan ɗalibin da ke karatu a makaranta idan ka tambaye shi menene manufanka menene hadafinka menene ƙarshen abin da kake guri zai ce ma yana son ya fita da first class ƙarshen jarabawa a ce ya samu al-mumtazul awwal maki shi ya dara na kowa kowan dalibi wanda ya san ciwon kan shi haka zai fada akwai dalibai waɗanda suke masu matacciyar zuciya wanda shi dalibi in ya fita ko da pass ma ya fita in ya shiga shi baya damuwar shi a ce sai ya samu first class ko second class a'a shi da pass ma in ya fita yana ganin kwalle ta biya kudin sabulu irin waɗannan ake ce musu ragagen dalibai a cikin maza ko mata wanda baya da wani hadafi ne ya fahimta ko ya samu daraja babba a shi manufan shi daya daya kawai in dai an tattara an bashi takardun shi ko da babu sakamako mai kyau yana ganin ya wadatar mu sani wani abu wanda yake bayyananne wanda ba wanda ke shakka a cikin mu kafin ramadan ya zo kowane mutum musulmi yana da manufa ta cewa zai yi azumin ramadan sawa'un abin ya masa dadi ko bai masa dadi ba domin mutanen kalabi ne akwai wanda ya lale da marhaba ya tari azumin wata ramadan da zuciya daya akwai wanda ya tari wata ramadan da zuciya biyu idan na faɗi haka abinda nake nufi akwai wanda tattalin shi da zuwan ramadan da lale da marhaba na yaya zai bauta wa Allah madaukakin sarki yana tunanin yayi datti akwai abubuwa na laifi akwai kusakorai tsakanin shi da ubangijin shi yaya zai shiga watan ramadan ya zama watan ramadan ya daidaita matafiyan shi tsakanin shi da ubangijin shi yana neman gafaran Allah yana neman aljannar Allah madaukakin sarki yana son Allah madaukakin sarki ya kare shi daga barin wuta wanda ya alƙawarin zai saka wanda ya saba masa to amma sai ya zama ƙarshen burin shi yanzu ramadan ya taho wata ne da Allah ke yin gafara wata ne da Allah ya faɗa cewa akan kulle kofofin wuta a buɗe kofofin aljanna a sanya shaidanu cikin sasari a daure don haka tunanin shi ina son in yi khatima ta alqur'ani in karanta alqur'ani daga farko har ƙarshe da na saba karantawa yanzu idan ramadan ya zo sau nawa zan yi khatima wani zaka samu baya karanta alqur'ani tunanin shi in ya zo zai fara wani baya damuwa da sallah jami'i ko sallah akan lokaci amma idan ramadan ya zo tunanin shi zai koma sallah akan lokaci ko sallah jami'i wani zaka samu ba ruwan shi da sada zumunta tunanin shi idan ramadan ya zo zan sada zumunta wani baya da tunanin aikin alheri sai ramadan ya zo wannan manufa ce mai kyau wani zai shiga ramadan da wannan tunanin wani kuma a'a yana ganin ramadan din ya takura masa a rayuwar shi saboda za a hana shi abinci a hana shi abin sha tsawon fitowar alfijir zuwa faduwar rana da haka shi tattalin da yake na ramadan ne ya ce shi ne kawai duk abincin da zai iya ansar ajiya tsawon wata guda zai sayi aji sai shinkafar da zai ci fulawan da za a yi amfani da shi mai kwai wanda dankali duk abin da ya san zai iya ansar ajiya na wata ɗaya zai ansa zai sayi aji abin da baya ansar ajiya kuma zai tattali kuɗin shi Ramadan kamar wani kasuwa ne ko daula ta ci a ci a sha ta bude masa amma shi a karan kanshi yana ganin Ramadan din takura ne to idan ka dubi irin wannan akwai wanda a bisa niyyar da mutum ke da ita ko ma wace iri ce wasu Allah madaukakin sarki ya kaddara sun shigo Ramadan din kuma sun fita amma wani da niyyar tashi ko dai niyyar shi mai kyau ko niyyar marar kyau Allah bai kaddari zai zama dalibi a jami'ar Ramadan a wannan shekarar ba domin kafin azumin yazo wani ya rasu wani babu rashin lafiya sananniya tare da shi a ajalin shi ya sauka ana Ramadan saura kwana kaza aka ce wani ya rasu tare da cewa ya san abin da zai yi dan Ramadan ya shigo ma'ana zai yi azumi amma manufan shi zai yi azumi ne da zuciya daya ya san cewa ibada ce Allah ya dora masa don yana son ya tarbiyance shi ko ko a zai yi Ramadan a bisa larura dan bayan da zai yi amma dai bai samu registration a cikin jami'ar Ramadan ba sai dai Allah bashi da dan niyya lokacin da dalibi ya fara karatu a jami'ar Ramadan mun san dabi'ar jami'a akwai carry over ga mutumin da ya kasa kaiwa darajar da ya kamata ya kaka sannan mun riga mun san akwai withdrawing ma'ana shi ne korar dalibi idan dalibi bai yi abin da ya kamata ba shin a jami'ar Ramadan dalibi zai iya samun carry over ba tare da ya san ya samu carry over ba in ya samu carry over ya zai gyara ta a jami'ar Ramadan a iya withdrawing dinka a kore ka kakan iya ganewa a jami'a a lika sunaye a ce wani an kore shi wani an fassare shi wani an fassare shi wani an fassare shi ma'ana an kore su amma a jami'ar Ramadan idan an lika sunanka a cikin kuraru ya za a yi ka gane manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cewa dukkan mutumin da azumin shi bai hana shi faɗan ƙarya ba da shaidar zur to ba bukata a wurin Allah madaukakin sarki wannan mutumin ya bar abinci ya bar abin sha ma'ana duk wanda ga azumi a bakin shi amma zai zauna a majalisa ya ƙarya ya shaidan ƙarya ya zagi wancan ya gulmar wancan to azumin shi da yake yana jin kishirwa ne yana jin yunwa amma bai da jin azumi dan haka sai ya zama a cikin azumi akwai bangarora da mutane ke dukufa a kansu ta bangaren ibada misali akwai sashen karanta alqur'ani mai girma akwai sashen karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai sashen azkar na safe da yamma akwai sashen ciyarwa akwai sashen taimakekeniya akwai sashen ciyar da marayu ciyar da waɗanda ba su da lafiya a asibiti ciyar da waɗanda ke gidajen prison a'a akwai sashe na umara cikin watan azumi akwai sashe na goman ƙarshe akwai sashe na itikafi akwai sashe na zakkan kono zakkan fidda kai akwai sashe na sallan idi ga sunan da ya bangarora da yawa a cikin watan Ramadan idan bawa ya tattara abin da ya san zai iya a ciki wata irin mu'amala yi wa Allah madaukakin sarki a wannan lokacin yayi mu'amala mai kyau wanda Allah zai ansa ya gode masa ko bai yi ba a nan sai ba waye tunanin wani sakamako zai iya fita da shi bayan kammala azumin Ramadan zai iya samun daraja ta farko ko ba zai iya samu ba sannan idan an kammala azumin Ramadan ana son ka koma kan ɗabi'a da al'ada wadda ka saki ka saba yi da ta saban Allah da sakaci daga barin bautawa Allah a ba haka ake nufi ba ana nufin irin horo da tarbiyya da dan uwa ya samu a cikin watan Ramadan mai girma dan uwa ya kasance akan wannan horon da tarbiyya da idan ɗabi'an shi baya taimako yanzu a watan Ramadan ya rika taimako ya rike taimakon yayi ta yi idan ɗabi'an shi baya sada zumunta sai da Ramadan ya zo yanzu ya shiga sada zumunta tunda ya koya ya samu horo akalla na wata daya duk wasu ayyukan ibada da ya san baya yi da ya san wasu ayyukan barna da yake yi wanda Ramadan ya wuce ya daina ana son ya ci gaba da kamewa daga barin aikin banna wanda yake wannan shine abin da musulunci ya tarbiyanci ƴaƴan shi a cikin watan Ramadan kada mutum ya zama dan dadi Ramadan kawai ya zama shi bawan Allah ne kadai a watan Ramadan amma idan wani wata ya shigo wanda ba Ramadan ba zai saba wa Allah shi yasa Allah ya faɗa ki cewa wala takunu kallati naqad ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa misali Allah ke buga mana da wata mace wawuya ce ta rayu a garin Makka tana da ƴaƴa ƙanana ƴaƴan da ba sa iya neman abinci da kansu sai an nema an ba su ita kuma tana saka ma'ana tana kadin zare na abdiga kuma zaranta yana da kyau ya da kwari waɗanda za su yi saka na tufafi da duk aikin da ake da zare suna neman zare irin zaranta za ta zauna tun daga safi har yamma tana kadin zare zare mai kyau mai aminci ga kwastomomi a gefe guda suna jiran ta kammala sakar ko kadin zaren su saya amma rana na dafda faduwa ga kuma kananan yara a gefanta suna kuka saboda yunwa ba su da abincin da za su ci kaga abin da zai dace tana kammalawa ta sayar da zaren domin ciyar da ƴaƴanta amma abin mamaki ranar na dafda faduwa sai ta warware zaren ta lalata shi irin yanda yake da farko to shine sai Allah yake cewa kar ku zama kallati naqabat ghazlaha kamar matar da warware kadinta min badi quwwa bayan kadin yayi karfi yanzu kai ma ka saka aiki mai kyau kai sallah a cikin ramadan ka karanta alqur'ani ka sada zumunta kai ayyuka masu yawa na alheri amma ramadan na wucewa shikenan sai ka koma rayuwarka irin yadda kake da ayyuka na sakaci da sallah ayyuka na sakaci da ibada kuma mutun ya koma ya rungumi saban Allah ga dangada idan mutun yayi haka sai ya tashi a tutar babu sai mutun ya zama matsayin shi bai wuce riga ba rigar da zaka saya sabuwa ka sanya in tayi datti ka wanke ka sake sanyawa tayi datti ka wanke ba za ka bushe tufafin na yin datti kana wankewa ba har sai an waye gari sabon tufafin da ke jikinka ya zama tsoho ga yacin atsumma ga yacin abola yayi to kai ma yanzu ka zo kai datti azumi yazo a wanke ka ka sace koma kai datti wata ran sai a samu tsummanka gawanka a cikin kabari a yadde aikin da kai ba zai amfana maka komai ba addinin musulunci baya bukatan haka abinda ake bukata mu kasance bayan Allah na gari a watan ramadan da sauran watanni waɗanda ba ramadan ba shi yasa idan muka yi lura zamu ga babu ko shakka ramadan wata kasuwa ce kasuwar da ke ci kuma ta kare yanzu ramadan ya ci ya kare a kasuwancin da bawaye ɗayan biyu ne ko dai ya zanya ka muriba tsakanin shi da ubangiji shi ko kuma ya tadi domin duk wanda ya kasuwa ɗayan biyu ne ko dai a ce mutum ya samu riba ko kuma ya fadi to hakan yanzu ramadan ya wuce da sati daya ko abin da ya kama da wannan a cikin mu wanda Allah ya arzuta shi yayi muwafaka ya samu riba a ramadan wannan yayi nasara wanda ya fadi a cikin wannan wata na ramadan kuma ya fadi babban abin tsoro ramadan din ya wuce wani ramadan din ba zai sake zawwa ba sai nan da shekara guda abinda ka samu na faduwa wace hanya zaka bi domin gyara shi da dinke barkar da ka samu shekara mai zuwa nisa take da ku wata nawa za a yi sati nawa za a yi kwanaki nawa za a yi ka duba tsawon lokacin da zaka share kafin ramadan din ya sake dagewa ashe dan haka har kullum mutum mai hikima wanda Allah ya mar muwafaka shi ne ke kokarin ribantar watan daya dayan wata ya kuma gina rayuwar shi akai bayan wucewar ramadan yan uwa mu sani ramadan yayi kama da wani bako wanda yake zuwa domin kawo ziyara duk shekara irin mu'amalar da kai mas irin wannan mu'amalar zai ga ubangijinka cewa bawa na wani ko ce bawan ka wani yayi ayyuka da alheri iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza zaudaki dukkan wani rahoto irin mu'amalarka a cikin watan ramadan ya mika zuwa ga ubangijinka alhali Allah madaukakin sarki shine masani yanzu ya rage naka yi tunani wani irin bayanai naka kake son ramadan ya dauka ya mika ga ubangiji masu kyau to ya kamata ka tsaya kai mai kyau ko in ce ya zama dole a in baka damu ba kowane sako ya je wa ubangijinka to kuma wannan ya rage naka faman sha fa yu'min waman sha fa yakfur wanda yaso yi imani wanda yaso ya butulce wa Allah shi dai ubangiji yayi alƙawarin azaba ga duk wanda yayi abinda ba daidai ba da haka yan uwa nasiha ta da ku ramadan ya wuce mu kokarin gyara ibada tsakanin mu da ubangiji mu lalle mu zama bayi na Allah mu zama bayi masu koyi da abinda annabin Allah yazo da shi mu zama masu tsayuwa akan addinin mu saboda addini shi ya mana gata ba dan musulunci ba da ba a lissafa mu a cikin al'umma da za a kalla da ido amma ya zane mana wajibi mu gode wa Allah a bisa ni'imomin da ya mana ta hanyar tsare ni'iman da abin da ya kama da wannan idan har ba bi haka ba zai zama mun yi wa Allah butulci wato ka kaddara Ramadan kamar wani wurin kiwo ne inda duk makiyayi nagari yake sanya kai dabbobin shi ya zuba a cikin saura a wurin kiwo wurin kiwon da dabbobin ba sa cutuwa a shi kai ma sai kaga ayyukanka na ibada ya zaka yi kokarin yin abin da annabi yayi sannan ya zaka yi kokarin tsarki tsarkake aikinka daga badar riya domin shedan yakan yi kokarin kutse cikin ayyukan bayi ya shigar da riya son a san suna yi shi kuma duk aikin da aka yi ba dan Allah ba Allah bai ba Allah dan shi ya za a yi ka nemi taimakon ubangiji wajen tsarkakuwar ayyukanka daga badar riya domin takin da ya rage tsakanin bawa da haduwa da ubangiji shi gobe alkiyama numfashi ne dan kadan anfasun ne ma'duda lokacin da aka haife ka ubangiji ya kaddara cewa za ka yi numfashi kaza adadin numfashin da za ka yi ba za a kara ma numfashi ɗaya ba ba kuma za a rage ma numfashi ɗaya ba dan haka idan ajalinka ya sauka ko da ciwo ko ba ciwo za ka mutu kana kwanci akan shimfiɗarka a tafiya kake yi kowane irin aiki kake za ka mutu idan muka yi la'akari da yadda mutuwa ke sabon mutane ba wani yanayi da mutuwa ba ta iske mutum wani za ka samu karanta alkur'ani yake sai a ce maka ya mutu wani noma yake a gona a ce maka ya mutu a wata girki take tana tukin tuwo za ta faɗi ta mutu wata akwai yaro tana shayarwa ga jinjirinta akan cinye ta ta faɗi ta mutu ta bar jinjirin ba ruwan mutuwa ta cewa yaro take goyo wani sa'in kuma ga jinjirin akan cinyar uwa ana shayar da shi mutuwa ta ɗauki ran ɗan wani karin maga da Bahaushe ke cewa ko mutuwa na jin kunyar uwar menene wadago wannan ba gaskiya bane wai a ce idan yaro zai mutu in babar shi tana nan wurin wai mutuwar kunya take ji wai duk inda za a yi sai an yi wani arashi uwar ta bar wurin kafin ta dawo sai a ɗauki ran wannan ba gaskiya bane nawa ake samu uwa na rungume da ɗanta bai lafiya tana kuka ran zai fita ya bar jiki ana yin wannan idan har bawa ya san cewa zai mutu kuma ya yi imani Allah zai bar hisabi daidai da abin da ya aikata yanzu ya rage na bawa ya yi abin da zai yi domin kyautata alaƙa ko dangantaka tsakanin shi da ubangijin shi ya rage ga bawa ya yi aikin da zai yi kwatankwacin abin da annabi ya yi domin gobe alkiyama ta zamewa mutum mai kyau sama da rayuwar duniya domin an ajiye ka a duniya ne domin ka nemi lahira shi yasa Allah yake cewa ma hadhihi hayatud dunya illa lahawun wa la'ibun wa inna daral akhirah la hiya hayawan law kanu ya'lamun gidan duniya da muke ganin shi ba komai bane gidan wasa ne gidan wargi ne amma gidan lahira shine gida da dundundu ko ba komai ya ishe mu wa'azi da gargadi yanda duniya ke canzawa kowa a cikin mu ya san rayuwar shi ba haka take ba ya taso yana karami canjin yau da gobe ya mayar da shi yanda yake cikin su kuma ka san abin da ya canza rayuwarka kana karami ka dawo yanzu to ba zai barka ba domin yau da gobe da ta mai da wancan tsohon ya zama tsoho ko ta mai da wancan tsohuwar ta zama tsohuwa ba tsohuwa ka halitta aka haife ta ba ashe ko abinda bai bar waccan ba tana yarinya ta zama tsohuwa ke ma idan rayuwa ta tafi da ki da nisa ba za ta baki ba zaki zama tsohuwa karshe da wanda ya tsufa da wanda bai tsufa ba karshen ta da ya mutuwa shi ko abinda ake so mutum ya saka da imani gobe alkiyama Allah baya kallon matsayin baban ka wani ko matsayin dan ka wani ko kana dan uwa wani abinda Allah ke duba shine aikin ka kawai abubuwa guda biyu ne in kai fasil to ka samu nasarar rayuwanka ayyukanka kai irin wanda annabi yayi kuma kai aikin don Allah sai aikin ka ya zama an sashi a wurin Allah amma in ba wannan ba wallahi baka da matsayi wanda Allah zai duba ya kau da kai ko matsayin wani idan har manzon Allah zai giya wa ɗan shi Fatima Fatima ita ce diyar da manzon Allah yake cewa Fatima tsoka ce daga cikin tsokokin jikina manzon Allah ce duk wanda ya cutar da Fatima ya cutar da ni ita ce matar da ta fi kowa kama da manzon Allah cikin ahalin shi saboda yanayin halittarsu ɗaya tana kallo irin kallon manzon Allah tana tafiya irin tafiyar annabi manzon Allah yana san Fatima san da ya wuce a bisanta amma shi da kanshi yake ce mata ya Fatima diyar Muhammad ki tambaye ni abinda nake mallaka na dukiya ta a duniya zan iya baki amma tsakanin ke da ubangijin kike abinda Allah yake so saboda idan kin saba wa Allah ni bazan iya baki kariya gaban Allah gobe da kiyama ba idan har manzon Allah ya giyawa yeshi wannan to ni sai in duba an gani waye babana ki duba shi ga waye babanki ashe har idan mafitar daye ki ai koyi da abinda annabi to ba ni da zabi ba ki da zabi ba mu da zabi illa bi abinda Allah ya ce mi shikenan mu huta shi ko rayuwar duniyar ana yin ta ba a mutu ba ma mai jin dadin ta za a wayi gari kana da rai baka mutu ba ka hadu da rashin lafiyar da duniyar ba ta yi ma dadi wani ya samu kanshi a cikin halin babu abinda ka fi karfin shi da yanzu ya fi karfin ka a wayi gari mutum abincin da zai ci baya da shi wani in ka duba rayuwar ba dadi take da akwai ba amma sai dai dadin rayuwa a wurin mu'mini shine in akwai tsoron Allah tare da shi idan abun alheri ya same shi zai yi murna ya farin ciki idan abu na rashin dadi ya faru gare shi zai yi murna ya farin ciki to da wannan sai imanin bawa ya samu kariya a wurin Allah gobe da kiyama sai bawa ya samu matsayin da ya kamata ya samu a wurin Allah gobe da kiyama wani babban abin sha'awa ga duk wanda Allah ya arzuta shi ba shi aljanna ba wani abu da ɗabi'an ran dan adam ke so a duniya wanda za a ce gobe alkiyama Allah ba zai baka shi ba matukar kana so aljanna wuri ne wanda ba lissafin saban Allah a ciki ko kuma yau Allah ba'a na farko dai a aljanna ba a ce ka karanta alqur'ani ba ba a ce kai sallah ba ba a ce kai azumi ba ba wani abu da aka ce kai da sunan in kai za a baka lada yanzu ka riga ka anshi resort ɗinka kuma an baka sakamako mai kyau to kaga ashe duk abin da zaka yi ba maganar taklifi rayuwa ce ta dawwama rayuwar da ba mutu a ciki sannan idan wani abu ranka ke so wanda in anan duniya haramun ne Allah ya haramta ma gobe alkiyama baya zama haramun gare ka to ubangiji ke labarta ma cikin abin da zai baka yace kana da korama ta giya a duniya giyan ba haramun bane haramun ne amma gobe alkiyama sai Allah ya ce akwai korama ta giya in ma ɗabi'anka ko sanka ko sha'awanka da marmaranka ka sha giya ya haƙuri daga barin giyar duniya za ka sha giya ta lahira ashe ka ga aljanna rayuwa ce wadda babu ƙaidi wurin da an ce maka ba za ka yi kaki na yawo ka tofas ba ba ka jin ƙwarnafi ba maganan ƙwalsa ba maganan hawan jini ba maganan suga ba maganan ni yanzu na tashi jikina ba na jin daɗi duk wani rashin lafiyar da ke zama barazana ga ɗan adam a aljanna babu shi bal ba ma maganin tsufa to shi kanki tsohon ba cuta ba ne shi kanki a ce ka tsufan ko da ba ka da hawan jini ba ka da suga ba ka da komai sai tsufa kawai in aka baka ba wahala ba ne wani sa'in tsohon zai zauna fa ya kasa barci duk sauran ƴan uwa ƴaƴa da jikoki suna bacci da tijiya kasa barci to barcin ya kusa karewa to ba maganin tsufan aljanna dukkan wanda Allah ya shigar da ita aljanna za ta zauna a aljanna ba ta wuce shekara 18 ba da Allah zai yi muwafaka da uwa da diya da jika da kaka da wace ce da wace ce su ga aljanna sai ka samu duk sa'annin juna ne ba su wuce shekara 18 ba duk da kin san wancan baba kici wancan kaka kici wancan kakar baba kici wancan kakar kakar kici kin sani amma da ke da ita duk level din shekarun ku daya kuma za a zauna haka nan zaman da babu tsufa da wa maza ita yi duka za ka samu mazajen da ke aljanna ba zuce yan shekara 33 ba da uba da ɗa da jika da kaka da wane ne ma duk wannan matsayin ashe sai mu ga aljanna wuri ne da Allah ya tattali domin yau bayi sakamako shi yasa ya faɗa cewa hal jaza'ul ihsani ila al ihsan akwai sakamakon mai kyau in ba mai kyau ba idan mutum ya yi aiki mai kyau bayi sakamako sai aljanna shi ko Allah yake faɗa cewa fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz duk wanda aka nisa sashi daga barin shiga wuta aka shigar da shi aljanna wannan mutumin ya rabauta to ya rige namu mu duba mu ga wani aiki za mu yi tsakanin mu da ubangijin mu mun san cewa Allah na kallon mu amma wani aiki za mu yi mu shiga aljanna dan ba kuma ta ba ɗaya daga cikin haduwar mu na taba gaya muku mutumin da yazo tambaye wani malami shi abin da yake so yana son ya saba wa Allah amma wata dama za a ba shi ke saba wa Allah domin ɗabi'ar dan adam yana zaune kawai sai ranshi ya raya masa cewa ina son yayi sabon Allah. Sabon Allah kuma nau'i ne da yawa. Wani za a yi da ido, wani da baki, wani da kunne, wani da hannu, wani da sauran gaba ta jiki, amma sai ce malamin ina son yayi sabon Allah. Akwai dama? Malamin ya ce akwai dama kwarai da gaske. Amma da sharuɗa guda uku. Abu na farko, kana da daman da zaka saba wa Allah, amma karka saba mar da ni'imar da ya maka. Duk abin da yake baiwa ne Allah ya maka a jikinka, ya maka ne don ka gode marka, bauta mar da wannan ganin. To karka kuskura ka saba wa Allah da abin da ya ma na ni'ima don ka bauta masa. To idan muka tsaya anan wurin, sama Allah na yiwa? Bai yiwa. Saboda menene a jikinka wanda Allah bai halittar mashi don ka bauta masa shi ba? In ka dubi idonka ai ni'ima ce. Allah bai halittar ma ido don ka saba masa shi ba. Ya halittar ma ido don ka bauta masa shi. Idan ka dauki kunne, ka dauki harshe, ka dauki hannu, ka dauki kafafuwa, ka dauki ciki, ka dauki farji, dukkan wannan ba ɗayan da Allah ya halitta maka su don ka saba masa shi. To ashe da anan kadai ya tsaya ma, wancan bawan zai samu daman da zai saba wa Allah? Sannan sai abu na biyu sai shaye mar. Zaka iya samun damar saba wa Allah amma ka saba mar inda ba zai ganka ba. Ka samu wuri ka boye don in ya ganka sai ya hukunta ka. Ina mutum zai je aikin sabon da Allah baya ganin shi? Baya da shi. Sai na uku sai shaye mar. Zaka iya saba wa Allah amma kar ka saba mar a bayan kasar da ya shimfiɗa. Shi dai ya shimfiɗa kasar shi ne domin a yi mar da'a da kunya. Kuma ka saba wa Allah a kasar da ya shimfiɗa don a bauta masa. To shin akwai dama a nan wurin ta yi saba wa Allah? Kaga babu dama kenan wurin. Ma'ana idan ya da hankali da tunani sai ya gane baya halatta gare shi a ce zai saba wa Ubangiji. Shi yasa wani ya zo don manzon Allah ya zauna gaban shi ya ce ya Rasulullahi ina son in yi zina. Ka ji kalma mai nauyi. In banda annabi jagoran al'umma ne ai faɗin maganar nauyi gare shi. Amma ya zauna gaban annabi ya ce yana son ya yi zina kuma ya faɗa ka da zuci da gaske yake. Sai manzo Allah ya ce kana son a yi da yayarka? Ya ce a'a. Kanwarka? A'a. Mahaifiyarka? A'a. Wancanka? A'a. Sai ya ce to in baka son a yi da kowa naka wadda za ka yi da ita, ko dai ta zama ɗiyar wani, ko matar wani, ko yar wani, ko kanwar wani. Ashe abin da baka son a yi da naka kar ka yi da wani. Salon karantarwa sai ce to ya Rasulullah ka yi min addu'a Allah ya kare ni. Sai manzo Allah ya dafa kirjin shi ya masa addu'a. Yace tun daga wannan lokacin bai taba sha'awar wata diya mace in ba mata shi ba. Ana abin da yake so mu fahimta wato usulubi na karantarwa. Wani ya iya zuwa ya ma tambaya ina so in yi abu kaza, ka fada shi da fada kai mutumin banza ashe baka tsoron Allah, banda kai ne sakare ma hukunci ka zo ka ce min kaza kaza kaza. A'a. A wani iya hankalin shi da tunanin shi yi mar abin da ya kamata. Yanzu wancin da ya tambaye manzon Allah ga abin da nake son in yi, da fada shi akai da duka ko da fada da bakakken maganganu, shin matsayin da ya samu yanzu ne ya je yana kyamar zina zai samu wannan matsayin? Ba zai samu ba. Ko ku wancan mutumin da ya zo ya samu wancan malamin ina so in yi saba wa Allah, da malamin ya fada shi da zagi da bakakken maganganu, zai kamar misali ya gamsu irin wannan? A'a. To har kullum ya zama abin da zaka aikata a magance, a aikace, da abin da kake da itikadi a ranka ya zama suna tafiya ka fada da ka fada. Wannan shine abin da ake bukata kowane mumini ya rayu a kanshi. Shine ake bukata kowane mutum musulmi ya zama a ranshi ya bar jikin shi da tunani irin wannan tare da shi. To yan uwa, kamar abin da na alƙawarta cewa ba darasi za mu dogo ba illa iyaka babin tunatarwa na rayuwar mutum musulmi ya kamata ya kasance bayan Ramadan. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ibadu da muka yi a wannan wata mai albarka, muna fatan Allah ya ansa mana. Bayi wanda Allah ya alƙawalta zai sa su aljanna ya yanta su daga barin shiga wuta, muna fatan Ubangiji ya sanya da murkacinsu. Idan Allah ya ƙaddari rayuwarmu za ta kai Ramadan na gaba, to muna son Ubangiji, muna fata ya sanya albarka a rayuwarmu, ya tsare mana musuluncinmu, ya tsare imaninmu. Ubangiji ya tabbatar da darussan da muka koya a wannan watan na Ramadan har zuwa Ramadan mai zuwa. Idan kuma Ubangiji ya kaddara cewa rayuwarmu ba za ta kai Ramadan na gaba ba, to muna fatan Ubangiji ya amshi ayyukanmu, kuma gafarta mana kusakuran mu dan haka muna tunanin insha Allah darasin mu zai ci gaba a sati mai zuwa sai dai kada mu manta darasin mu da muke na hisnul muslim yanzu abin da ya rage mana na darasi a cikin shi bai wuce darasi biyar ko shida ba darasi biyar ko shida insha Allah mun kammala shi kuma abinda muka alƙawarta bayan shi zamu karanta littafin 40 hadis shine 40 nawawi na kuma fada cewa zamu karanta shi wato kila karatun da zamu yi mas ya saba da yanda dalibai suka saba karanta da fa irin wannan abaya saboda muna son mu karanta kowanne hadisi mu samu me zamu amfana a cikin shi umarni ko wani dan haka akwai yuwar idan mun karanta hadisi bayan fahimtar shi kuma mu fuskantar da tambayoyi ga dalibai menene fahimtar su karkashin wannan hadisin akalla kowanne hadisi a ce mun samu fa'ida ko darasi wanda ba zai kasa guda goma ba dan haka lokacin da Allah ya sa muku fara katun 40 hadis duk dalibar da take rike da littafin kuma za ta zo makaranta akwai bukatun ta bi littafin ta karanta da kyau ta fahimci hadisin domin a iya yin tambaya cewa a wannan hadisin me kika fahimta ta ita na fahimci halaccin abu kaza saboda annabi ya ce ayi ko kuma annabi ya aikata na iya fahimtar haramcin abu kaza saboda annabi ya hana kaza ko kuma shi ya hana ko kuma na iya fahimtar muhimmancin aiwatar da abu kaza saboda an aikata abu kaza gaban annabi ko kuma ya aikata irin wannan ke taimaka mana mu fahimci nassosa na alqur'ani da hadisai bayan da muka saba karatu irin kaza gaba ba kawai a karanta hadisi a zo a wuce da zaka tambaye dalibi menene fahimtar ka a cikin hadisin wataƙila zai ce ma shi bai fahimci komai ba wanda muke fata idan mun tafi akan wannan tsari da iznin Allah zai taimaka mana cikin darussan da za su biyo baya in Allah ya sa rayuwa ta tafi da mu da nisa sai dai kada ƴan uwa su manta har kullun abin da nake faɗa nake nanatawa manufar mu da asasa wannan makaranta mai albarka wanda ga yanzu ta tafi wajen kusan shekaru 6 da asasawa wanda a cinta alhamdulillah mun yi karance-karance mun karanta littafin aqida na Fawzan mun karanta Shima'il Muhammadiyya na Imam Tirmidhi mun karanta sira na Muhammad ibn Abdul Wahhab yanzu ga muna karanta littafin Hisnul Muslim wanda idan ka tattara darussan da muka yi a tsawon shekaru 6 zaka samu mun yi abu wanda yake mai yawa to ba fatan mu mu zo makaranta mu koma kawai ba a fatan mu har kullun dalibin da ke zuwa makaranta tarbiyyar shi ya bambanta da wanda baya zuwa makaranta kuma daga cikin manufofin mu yaya zamu reni dalibai mu tarbiyyanci dalibai mata masu da'awa wannan shine hadafin mu mu reni dalibai mu tarbiyyanci dalibai waɗanda za su tashi gaban mutane su ce Allah ya ce annabi ya ce na ga muku hatta kujerar da nake zama a kanta ba wai fata na ko buri na a ce dindindin in yi ta zama a kanta ba ko kuma a ce radda ban samu damar zuwa ba a ce malam Aminu zai zauna in malam Aminu baya nan mu gayyatuwa ne wallahi fatan mu da burin mu yau a ce wata ce daga cikin ku za ta zauna domin karantar da ƴan uwanta mata wannan shine hadafin mu amma mun san cewa karatu ɗani sai an yake yiwa idan ba a yi ba ba zai yi ba idan kun zage dan da kun jajirce kun yi abin da ya kamata ku yi wannan abu ne mai sauki za ku iya halin tafiya kan iya bijiro mini maimakon a ce yau mai karantarwar ba zai zo ba zai yi bulaguro ku da kanku za ku iya zaunawa to muna ga wance ya kamata ki darasin don za ki iya in tayin zai yi idan ba ta yi ba ba zai yi ba to wannan shine fatana shine gurina wallahi zan so Allah ya kaddara a ce ina da rai ban mutu ba a ce wata daliba ce ke karantar da darasi a wannan masallacin ko wasu dalibai amma ce an samu karin rana banda wannan rana kaza wance za ta karantar da abu kaza da abu kaza rana kaza wance za ta karantar da abu kaza da abu kaza wannan shine fatana da kuma gurina shi yasa kamar yadda muke da dalibai maza da yawa a wuraren darussa wani sa'in zan gabatar da dalibi in ce yi darasi a wuri kaza ba sai zan yi tafiya ba a'a ina nan wurin zan zaunar da shi darasin mu na wuri kaza kai za ka yi kuma ya zauna ya karanta wani sa'in lashe za a gayyace ni zan ga yawa daliban an ga yace lecture ka shirye lecture ka gabatar kuma ni ma zan je in zauna in saurari abinda zai fada har ma in amfana cikin abinda zai fada yanzu ko wannan juma'ar ba ni ne sallah ba dalibi daga cikin abokan karatunmu ya sallah kuma ina zauna a masallaci yanzu ina tsammanin a cikin wannan tsokin watannin sama da dalibi 10 sun shirye hudu ba akan mimbarin nan sun yi kuma duk dalibin da zai ina zaune to wannan shine manufata da ku ba dan babban abin da ke jin tsoro shine abin da ke faruwa yau idan aka ce mai karantarwa ya mutu kuma ake makarantar mata mutu wannan yafi komai tada mu hankali so tari za ku iya mulahadar akwai makarantar malam wani makarantar malam wani da lokacin da yake da rai ana karatu amma da ya mutu makarantar ta mutu to wannan shine abu mara dadi amma ni fa kana da gurina duk abin da muka assasa da ni da abokan karatuna wallahi ina roƙon Allah ya kaddara cewa ko da bayan mun rasu a ce an samu wanda za su rike wannan abin ya tafi har zuwa abin da Allah ya kaddara to amma duk hakan baya yiwa sai idan ku ɗaliban da kuke halartar darussan kun ɗauka a ranku cewa za ku iya kun sa abin a ranku za ku iya domin har kullum wanda kuke son ya yi idan a ran shi ya ɗauka cewa ni ba zan iya ba to ba inda za a iya amma idan ya ɗauka cewa in Allah ya yarda tunda da yi ake yi kuma a iya ni ma zan iya kuma na samu dama in yi ina fata kuna ganewa abu ne wanda yake mai sauki insha Allah abin zan yi dan haka ina jin hankalinku duk wanda za ta yi karatu ta tsarkake zuciyarta ta yi don Allah ta yi da manufa ɗaya manufa ta gaskiya kar ta yi don neman suna ta yi don Allah ya kalli aikin ta ya ba ta lada ta yi shi a matsayinta na uwa wanda ke kokarin tarbiyyantar al'umma duk inda ta samu kanta ta yi ta a matsayin jakadiya ko wata ambasada ta musulunci mai wakilta musulunci duk inda ta samu kanta to don haka ina ga in Allah madaukakin sarki ya yarda darasi na gaba za mu haɗu tare da ku domin ci gaba da darasin littafin munahisul muslim mu ga abin da zai rage sannan waɗanda ke tare da mu kafin azumi akwai musabaka da muka shirya wanda mun shirya musabakan da ke ɗauke da tambayoyi guda 60 wanda da kusan mutum 18 suka ba da sunansu za su yi musharaka cikin musabakar amma cikin nufin Allah saboda wasu dalilai da gaske akwai interview da aka yi na tantance mata 'yan agaji wanda ya zama a wannan ranar ne guda ɗaya to wanda wasu bai ba su daman halartar wannan musabakar ba sai muka yi su da 'yan uwa wanda ba su wuce mutum 8 or 9 ba wanda su suka yi musharaka kuma abinda makaranta da alƙawarta cewa duk ɗalibin da ya musharaka yana da kyauta da za a bashi ana cewa aljawais at-tashji'iyya kyautuka na zaburarwa kamar yadda muka saba wannan abu na farko kenan mun gudanar da wannan musabaka sannan mun fidda matakan wannan zamu bayyana sanin gaba insha Allah sannan akwai hardan hadisi da muka bada in ba kuma tabo tannin baya wanda mun ce muna son a haddace mana 40 hadisi kuma wanda shi ma mun yi alƙawari cewa ɗalibar da ta fara zuwa ta bada sunanta cewa na kammala hardata tana da kyauta sannan ɗaliba ta biyu ɗaliba ta uku to mun samu ɗaliban already kafin azumi mutum uku sun bada hardan cewa sun ba mu shaidan cewa sun kammala harda wa'annan guda ukun suna da kyautuka nasu na musamman insha Allah sannan musabaqar ta hadisin za mu gabatar da ita in Allah ya yarda ga ɗaliban da suka yi hardan baki ɗaya za mu samu lokacin da ya dace sai mu musabaqan tsakaninsu wanda manufarmu yaya za a yi da maza ke hardan hadisan manzon Allah bayan hardan alqur'ani su ma matan su yi haka mun fahimta da kyau to wanda muna ga insha Allah bayan kammala harda ta 40 hadisi in mun ga dama za mu iya badan harda ta umdatul ahkam mu ce muna son a haddace watakila mu bada shekara ɗaya ko abin da ya kama da wannan duk da yake hadisai ne bai wuce 400 da wani abu ba amma mun ga dama mun iya cewa to muna son a ba mu harda ta umdatul ahkam ina son ku ɗauka a ranku cewa za ku iya kar ku ɗauka cewa ba za ku iya ba wallahi mu da wuraren haduwa da maza muna da muntakar hadisi a darasin mu na sahihul bukhari kuma har da ake ta abin da ya shafi hadisi da ma ulumul hadisi baki daya muna da muntaka na adab na yaran larabci wanda akan kawo kutab da misaliya da ma ash'an al-arabi wannan abin naga amfanin shi kwarai ya zaburar da dalibai ya sanya musu himma dalibin da baka tsammanin ba zai iya ba sai ka samu ya iya dalibin da baka tsammanin zai iya haddace ka samu ya haddace to irin wannan nake son in assasa na tabbata a cikin ku wanda suka dandana suka ji dadin abin kaddara ko da hali ya kama misali mace ta bar garin nan bata zauna a garin nan to zai zama wannan abin na nan daina binta ba za ta yi dace kasa a guyuwa ba to da haka nake fata insha Allah bayan tunda mun dawo waɗannan abubuwan su ne za mu sanya a gaba mu fuskanta da izinin Allah a lokacin da muke karatun shi 40 hadis to mu yi hakuri ina gaba lokaci ne da za mu bada na majal din tambaya ba tun daga da rabi har da minti 5 da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan shi wanda mu kusure kuma Allah ya ansa mana sai dai akwai abu guda ɗaya da na manta shi ban faɗe shi ba zan faɗe shi yanzu mun so mu yi khatma ta abin da ya shafi Ramadan kafin mu tafi to sai na so mu samu ɗaliba guda ɗaya daga cikin ɗalibai waɗanda sunayensu suke gabanmu a maganar har da wannan wanda za mu so mu ci daga bakinta yaya rayuwar mutum musulmi ya kamata kasance cikin azumi to mun kira ɗalibar da ke mataki na ɗaya bata nan wurin ta biyu ma bata nan karshe dai har muka zo kan ɗalibar da ita ke nan wurin sai muka ce to mun dora miki alhakin keshi zaki mana tunatarwa a wannan wurin kuma muna son in ta tunatarwa akwai shugaban kwamiti namu na at-ta'awun za ta yi mata taliki ita ce malama Kadima za ta yi taliki akan abin da ɗalibar ta faɗa to amma na faɗa cewa lakcar da nake son mu rika shiryawa ta zama lakcar sai mai sunan lakcar kar a yi lakcar da za a cika mu da surutun da baya da amfani ya zama in an kawo hadisi a kawo shi da shawahi in an kawo ayar qur'ani a zo da shawahi irin da lakcar standard lakcar wanda muka sani mun fahimta ba duk abin da baya da alaka da darasin mu wanda ba za mu amfana ba a cikin lakcar kar a kama shi to sai muka samu yar uwar muka umarce ta to a wancan lokacin kasantuwa da kuncin lokaci sai muka ga ba mu samu daman da za ta gabatar mana da wannan lakcar ba sai muka ce ta zama cikin shiri in Allah ya yarda bayan azumi za ta yi mana lakcar akan yaya rayuwar mutum musulmi ya kamata ta zama bayan azumi muka ce ta tattala duk abin da zai taimaka mata na ayoyin alkur'ani da hadisi da haka idan yar uwa tana nan wadda ta muka alƙawarta da ita to yanzu mun ƙara tunatar da ita sai ta zama cikin shiri idan an yi rashin sa'a bata nan waɗanda suka san ta to sai su gaya mata cewa ga abin da muka tattauna kuma alƙawarin da yana kanta amma za mu sanya mata lokacin bayan nan ba satin gaba ba ba kuma wancan ba ma'ana saboda mun ba ta dama ta har yanzu idan ta zo ta yi mana tunatarwa aƙalla katta kasa rabin awa to kuma malama Karima za ta yi mata taliki da izinin Allah madaukakin sarki muna fatan ubangiji ya datar da mu ya mana muwafaka اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك عاملين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد مهجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبردوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين